Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana akan mitoci 1725 da kuma mita 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masauraran mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu a VOA Africa akan mita 102.5 da ke birnin Yamai, sai kuma tashoshin FM na radio amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye a fadin duniya ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masauraro assalamu alaikum, Usman Ahmad Kabara ne tare da sahabu Imam Aliyu muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Muna fata ana shan hantsi lafiya. Shin ina matsayin ƴan koren siyasa ne bayan an ci zabe?
500 ne ai za fura ba naira 100 ne in ka tsaya kana ta wani haka haka gefe
500 ne
gashi kana gani ka bayar kana ce suna ce naira 100.
To haka kuma zamu ji cewa hukumar custom ta faɗi yawan mutanen da suka mutu a musayarutar da suka ce sun yi da ƴan fasa kauri. Akwai kuma maimaitin shirin mu na ciki da gaskiya, amma yanzu ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran. Shugaban jam'iyyar Republican na Amurka Reince Priebus ya kira Donald Trump dan takarar shugabancin Amurka mai jiran gado na jam'iyyar ta Republican bayan da ya lashe zaben fidda guni da aka yi jiya a Talata a jihar Indiana. Trump ya samu kashi 53 cikin 100 na kuri'u da aka kada, Senator Ted Cruz ya samu kashi 37 cikin 100, sai kuma gwamnan jihar Ohio Jim Kasich wanda ya samu kashi 7 cikin 100. Bayan da ya kasa samun nasara a jihar da ke da muhimmanci a yunkuri da yake na hana Trump samun wakilai da suka wajaba domin a ayyana shi a zaman ɗan takara na jam'iyyar, Cruz ya janye daga takarar shugabancin Amurka. Ya ce babu damar ci gaba da yaƙin neman zaɓe domin masu zaɓe sun zaɓi wani. Trump ya kira nasarar da ya samu a jihar Indiana a zaman babba. Ya taya Cruz da sauran waɗanda ya kara da su murnar gudanar da yaƙin neman zaɓe mai kyau da kuma kasancewar su mutane masu basira da tsinkaya. Daga nan ya yi kira da haɗa kai cikin jam'iyyar, irin kiran nan dai da shugaban jam'iyyar shi ma ya yi. A ɓangaren 'yan Democrat, Senator Bernie Sanders mai wakiltar jihar Vermont a majalisar dattijan Amurka ya doke Madam Hillary Clinton a jihar ta Indiana, ya samu kashi 53 cikin 100, amma duk da wannan nasara yana can baya ga Clinton a yawan wakilai, kuma zai buƙaci gagarumar nasara sauran zaɓuɓɓuka da suka rage kamun ya cimmata.
Amurka da ƙawayenta dama suna tsammanin irin farmakin da mayakan ISIS suka kaddamar jiya Talata a arewacin Iraki suka wargaza kan mayakan Kurdawa da ake kira Peshmerga wani ɗan gajeren lokaci, al'amarin da ya janyo mutuwar sojan Amurka na musamman guda ɗaya. Jami'an Amurka sun dage cewa ƙungiyar ta ji jiki matuƙa, kuma babu ma lokacin da ake ganin kasawarta kamar yanzu tun bayan da ta yi kutse a cikin ƙasar Iraki a shekara ta 2014. Duk da wannan, jami'an tsaro da masu aikin ɓangaren leƙen asiri suna gargaɗin cewa a yi hattara ƙungiyar tana da ƙwarin gwiwa duk da matsalolin da take fuskanta. Da asubahin jiya ne ISIS ta ƙaddamar da hare-haren waɗanda ta auna kan mayakan Kurdawan a arewa da kuma kudancin birnin Mosul, inda ta yi amfani da manyan makamai ciki har da motoci da aka danƙarawa nakiyoyi da kuma 'yan ƙunar baƙin wake. Duk da haka, jami'an Kurdawa sun kira harin da ISIS ɗin ta kai har ta kama garuruwan Taskef da kuma Muskelet na wani ɗan lokaci ya kasance farmakin da ƙungiyar ISIS ɗin ta yi nadama domin sun kashe mayakan ƙungiyar su 80 da kuma lalata motocinsu guda 25.
Wata tawagar wakilai ƙarƙashin jagorancin Amurka da Rasha da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya suna ƙoƙarin kammala aiki da zai kai ga dawo da aiki da shirin tsagaita wuta a Siriya, inda faɗa tsakanin sojojin gwamnati da 'yan tawaye yake neman wargaza ƙoƙarin rundunar taron dangi na ƙasa da ƙasa wajen yaƙi da ita wannan ƙungiya ta ISIS. Tawagoginmu a ɓangaren soja suna aiki kan cikakkun bayanai da za a aiwatar domin kawo aiki da shirin tsagaita wutar, in ji sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry. Ya yi magana ne jiya Talata kwana ɗaya bayan da ya gudanar da taro na gaggawa a Geneva da jami'ai, ciki har da wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman kan rikicin na Siriya Stefan de Mistura. Haka nan Kerry ya yi magana ta wayar tarho da takwaran aikinsa na Rasha Sergey Lavrov. Amurka da Rasha su ne suke jagorancin kwamitin sa ido kan yarjejeniyar tsagaita wutar a Siriya. Tun da farko jiya Talata, Lavrov ya gaya manema labarai cewa yana fatar za a cimma yarjejeniya zuwa safiyar yau. Ya yi wannan furucin ne yayin da yake ganawa da jakadan Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman kan rikicin na Siriya da Mistura a Moscow.
To, labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kimanin mutane miliyan 500 a yankin nahiyar Afirka da Caribbean suna cikin hadarin kamuwa da cutar Zika zuwa yanzu kasashe 37 da wasu yankuna ne suka bada rahoton yaduwar cutar a yankunan su. Kasa ta baya-bayan nan wacce ta bada rahoton bullar cutar a kasar ta ita ce Peru. Haka nan an bada labarin bullar cutar a wani yanki da wuri da ake kira Saint Bethlehem dake karkashin ikon Faransa. Kwayoyin cutar galibi ba ta da wani tasiri amma likitoci da masana kimiya a fannin kiwon lafiya sun ce yana da wuya a fadakar da jama'a su gane cewa duk da rashin tasirin ta tana matukar illa ga yara da ba a haifa ba. Cutar Zika tana sa a haifi yara kanana da kai da kananan kai ko kuma kwakwalwa. Har yanzu masu bincike basu iya fadan cewa mata masu juna biyu nawa ne ke da cutar ba ko kuma yadda yake haifarwa yara a wannan na kasa. Wani bincike ya nuna cewa kashi 1 cikin 100 ne suke samun wannan matsala. Wani binciken kuma ya ce adadin ya kai 29 daga cikin 100. Labaran sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shin ina matsayin ɗan koren siyasa ne bayan an ci zabe a ƙasa? Ga rahoton da wakili Sanusi Adamu ya hado mana daga jihar Adamawa.
500 ne ai za ku raba naira 100-100. Me in ka taya kana ta wani haka haka gefe?
500 ne. Gashi kana gani ka bayar kana ce suna ce naira 500.
Irin yadda waɗannan matasa ƴan koren ƴan siyasa ke samun abin rayuwa ta yau da kullum. Na yi hira da wasu daga cikin irin waɗannan matasa da duk wayewar gari ke dafifi a ofishin jam'iyyun siyasa ko gidajen masu rike da mukamin siyasa da zimmar ko wani daga cikin wakilan da suka taimaka wajen yakin neman zabe zai waiwaye su domin samun abin sanya a baka. Kowane irin tanadi ƴan siyasa suka yi domin kyautata rayuwar su. Da farko ga wani matashi Isiyaka haskakawa.
Mun walwalu mun komai an zo an kafa gwamnati muna nan a party office Karazube. A har yanzu ba abin da muka yi witnessing dividends of democracy.
Sunana Umar Muhammad Musa. Muna cikin wani hali sannan muna tunanin cewa demokradiyyar nan mun samu sama kuma ga kasan ma mun zo mun samu. Matasa kuma su dinnan su suka kafa gwamnatin nan aka tsaya aka yi ruwa amma har yanzu dai matasa ba mun san halin da muke ciki ba.
Sunana Fadimatu Aliyu amma an fi sani na da dada. Bisa gaskiya da gaskiya sun san wahalan da muka sha a kansu. Mu muna ganin za su iya tuntuban mu za su tausaya mana akan bisa wahalan da muka sha. Akwai waɗanda suka bi gwamna duk inda gwamna ya shiga sun shiga nan gurin. Komishinoni nan sun san su, senator sun san su, rep sun san su. Ya kamata su dinnan waɗanda suka sha wahala ya kamata a kira su a kyautata musu.
Alhaji Muhammad Abdullahi mataimakin shugaban jam'iyyar AP sai na jihar Adamawa ya ce
nan da wata biyu ko da wata uku masu zuwa a gaba in ka zo gaba na kai da kanka zaka san cewa lallai akwai abun da jam'iyyar APC ta yi akan mata da matasa.
Wani mataki da gwamnatin jihar Adamawa ta dauka domin rage zaman kashe wando tsakanin matasa da mata shine na daukar su aikin sharar manyan tituna a Yola fadar jiha sau biyu a mako. Alhaji Abdulrahman Abba Jimeta shugaban ma'aikata na ofishin gwamna ya yi mini karin bayani.
Maimakon a zauna ana yaudaran matasa sannan ko a ce ana ba su SA ko ana ba su wani welfare wanda idan wannan gwamnatin ta kare wannan policing kuma ya lalace shine na sa PA nawa a dauki matasa 200 a cikin gari ba matasa kawai ba har da mata waɗanda wasu sun rasa mazajin su wasu kuma da dai zaman rayuwa kan ba su matsala.
Abin jira a gani shine ko waɗanne irin matakai gwamnatoci a matakin tarayya da jihohi za su dauka domin cika alƙawura da suka dauka wa matasa da mata. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adamawa, Najeriya.
Jami'an Customs sun faɗi ainihin mutanen da suka mutu a wata musayarwar da suka ce sun yi da 'yan fasakori a Najeriya. Ga wakilinmu Babangida Jibrin da rahoton.
A cewar kakakin rundunar hukumar ta Kwastam reshen jihar Ogun, mataimakin superintendent Kwastam Usman Abubakar ko kadan babu karfin gaskiya game da wannan al'amari, yana mai cewa har zuwa wannan lokaci mutane biyu ne suka rasa rayukansu a lokacin da aka yi bata kashi tsakanin jami'an ta hukumar Kwastam da kuma masu fasakori na shinkafa da sauran kayayyaki da gwamnatin Najeriya ta hana shigowa da su ta kan iyakokin Najeriya da makwabtan kasashe a hira da nayi da shi ta wayar tarho kakakin hukumar ta kwastan reshen jihar Shagogo ya ce damun cewa lamarin ya faru ne a karamar hukumar Ado Odo Ota da ke kan iyaka da jamhuriyar Benin a ranar Lahadin nan da ya wuce. To ko wannan yana nufin kenan babu dangantaka na kuddu tsakanin hukumar Takwasan da kuma al'ummomin da ke kan iyakokin Najeriya na ganin cewa an samu nasarar hana fasakwauri idan aka yi la'akari da fito-na-fiton da hukumar ta yi da al'umma da kuma 'yan fasakwaurin sai kakakin hukumar ya bayyana cewa ranar Lahadin nan ne dai rahotanni da ke fitowa daga jihar ta Ogun ke cewa akalla mutane shida ne suka rasu a bata kashi da aka yi tsakanin jami'an da hukumar Kwastam da kuma wasu 'yan sumoga wayanda hukumar ta kwace kayayyakinsu, amma kuma suka yi wa jami'an hukumar kofar rago a lokacin da suke tuka motocin da suka kwace makare da kayayyaki da suka hada da shinkafa da kuma sauran kayayyaki da aka hana shigowa da su Najeriya. Al'amarin da ya sa jami'an hukumar ta Kwastam suka nemi agaji daga rundunar soji da kuma jami'an 'yan sanda. Kan iyakokin Najeriya dai sun kasance wasu kan iyakoki ne da ayyukan sumoga suka yi ƙaurin suna, al'amarin da kuma ke ci gaba da jan hankalin hukumomi musamman ma dai na jami'an hukumar ta Kwastam. Babin Yancifin Murya Amurka daga Lagos.
To kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan wakar kamar yadda aka saba. Mun gode dan mutanen na Gudu, ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A shirinmu da ya gabata mun kammala jin yadda aka yi tsakanin Zaharuddin Sani wakilinmu da ke Katsina da wasu 'yan damfara. Idan an tuna kafin nan mun sha gabatar muku da shirye-shirye kan masu karyacewa su aljannu ne suna cutar mutanen da suka yarda da su ko kuma suka tsorata da su. Mutane da dama sun rubuto mana cewa lalle sun fuskanci wannan abu, kuma shirin da muka yi ya wayar musu da kai sun gane cewa lalle masu cewa su aljannu ne ta waya din nan makareta ne 'yan damfara. Da yawa daga cikin mutane yanzu idan an kira su aka fara makalan murya sukan danna wayar su dauki tattaunawar su da waɗannan mutanen boye na ƙarya. Su kansu irin waɗannan 'yan damfarar sun saurare mu, domin kuwa da yawa daga cikinsu sun gamu da fushin mutane da suke kunyata su a kan waya. Domin haka wasu daga cikin waɗannan 'yan damfarar su ma suka sauya salo, yanzu suna bayyana cewar su fa ba aljannu ba ne, rauhanai ne, domin a cewar su aljannu macuta ne. Kamar wannan sanannen ɗan damfara wanda ya nemi damfarar wani mai sauraronmu da ake kira Muhammad Sani Shaga kofar saura a Katsina, wanda ya shafa tsawon kwanaki cikin watan Afrilun nan yana naɗar duk maganar su da wannan ɗan damfara.
Muhammad Muhammadu Sani ina wani.
Barka da yini.
Amma na fiya ya gida Muhammadu Sani ya aiki.
Wallahi lafiya kalau alhamdulillah.
Ya kasuwa Muhammadu Sani.
Wallahi alhamdulillah lafiya kalau.
Ubangiji Allah ya maka albarka Muhammadu Sani, ubangiji Allah ya sa ka gama da duniya lafiya.
Amin amin.
Kuma ubangiji Allah ya taimake ka mugun ji mugun gani tsautsayi asara sharrin masu sharri, ubangiji Allah ya kare kai kare zuri'anka.
Nagode da wannan addu'a.
Kuma Allah ya taimake ka da taimakon sa domin me domin ka sani fa kulmata ud-duniya qalila.
Gaskiya ne wannan.
Kuma kullu man alaiha fan inji Allah.
Gaskiya ne wannan.
Sani babu wani abu da bai da ƙarshe sai ikon Allah.
Wannan gaskiya ne.
Ikon Allah kadai shine ba shi da ƙarshe.
Wannan gaskiya ne.
Saboda me? Saboda Allah ne yake cewa a cikin Al-Qur'ani mai tsarki yake cewa shine ajib du'a'i. Kuma Allah na cewa la yawli makarsayi billahi ahad. Kar ku gina ramin mugunta ga ƴan uwanku, kar ku yi mugunta ga ƴan uwanku.
Wannan gaskiya ne.
Duk wanda zai gina ramin mugunta ya gina shi gajere, ba mamaki shi ya fada in ya gina shi babba.
Wannan gaskiya ne.
Ya sa Allah ya ce cewa ko man ya amal misqala zarratin khairan yarahu, man ya amal misqala zarratin sharran yarahu.
Wannan gaskiya ne.
Sani mutum idan ya shuka aikin alkhairi ranar gobe kiyama sakamakon shi gidan aljanna. Idan mutum ya shuka aikin sharri to ranar gobe kiyama zai shiga gidan wuta, Allah ya kare mu daga azabar wuta. Muhammadu Sani wani lokaci ne dare yake rabawa?
To
wani lokaci dare yake rabawa domin Allah subhanahu wata'ala yakan aiko da mala'iku na rahama. Allah na ciyawa ke neman biyan bukata in biya mai a daidai wannan lokaci, lokacin da wani yana aikata aikin alkhairi wani kuma yana alfashai.
Wannan gaskiya ne.
Allah ya kare mu.
Amin amin.
Misalin wani lokaci dare ke rabawa?
Kana tambaya ta ne? Yana ga kamar misalin kamar karfe 3 kenan ko?
Misali kamar daga 12 dai.
Daga karfe 12 zuwa 3.
Yawa, to Allah subhanahu wa ta'ala yakan cewa wace neman biyan bukata duniya da lahira in biya mai, kamar yadda Allah ya ce shine ajib du'a'i, shi ke an sa addu'a. Sai ka yi alwala, ka yi sallah na kula raka'a biyu. Raka'a ta farko sai a karanci fatiha da alam na shiraha. Raka'a ta farko fatiha da alam na sharaha.
Haka ne.
Raka'a ta biyu fatiha da izaja.
Haka ne.
Raka'a ta biyu fatiha da izaja. Idan kai sallama sai kai wa annabi salati 100, sai kai istighfari 100, sai kai la ilaha illallah 100.
Ta.
Sai ka daga hannunka sama ka roki Allah bukatu duniya da lahira.
Ta.
Allah shine zai biya maka bukatar ka ba ni ba.
Wannan gaskiya ne.
Idan Allah ya tashi zuwa gobe, wanda lokaci ne ake fita daga gida?
Kamar wurin tara ne insha Allah.
Kamar wurin tara ko sai ka tuntube ni akan wannan layi, misalin karfe 9 na safe kafin Allah ya fito da kai daga gida, za mu gabatar maka da addu'a saboda wannan lokaci. Mun yi karatun Al-Qur'ani bayan sallar asuba, dangari ya fara wayewa zuwa karfe 8, haka muke tashi daga wannan karatu na Al-Qur'ani. Tare da sai ka tuntube ni, sai mu maka addu'a cikin ikon Allah Muhammadu Sani.
Wannan gaskiya ne. Na ce ba?
Na'am.
Na ce ka san ita yadda rayuwa take ko ba haka ba?
Na'am.
To kamar yadda dai na ga ka kira ni.
Na'am.
Kuma na ji kana ta ambata sunana.
Na'am.
To shine nake mamaki, kuma gashi da lamba ta naga ka kira ni. To shine nake mamaki, ina ka samu lamba ta?
Muhammadu Sani, ka san manzon Allah
sallallahu alaihi wasallam. Na'am. Ina jin ka.
Ina jin ka.
Na ce kuma ka ce a Sokoto kake, kana da almajirai ne? Na ji kamar ka ce kuna karatu Qur'ani.
Walaikuwa.
Haka ne.
Ina da su.
Haka ne. To shine dama ka san yadda abubuwan yake ko ba haka ba?
Gaskiya ne.
Shi yasa nace bari in yi ma wannan tambaye.
To Muhammadu sanu ka san manzon Allah yace la ta'jib kakka zama mai gaggawa a rayuwa domin gaggawa aiki ne na shaitan.
Haka ne.
Muhammadu sani ka san manzon Allah yayi istihara kuma istihara gaskiya ce.
Wannan gaskiya ne.
Domin me kaman yanda na gaya maka idan kai ka manta ni na manta ka sani Allah baya mantuwa.
Wannan gaskiya.
Wa ma kana rabbuka nasiha wa kafa billahi shahida baini wa bainakum. Ko ba haka ba?
Gaskiya ne wannan.
To Muhammadu sani ka san Allah subhanahu wa ta'ala shine ke hada bawa da bawa. Ko ba haka ba?
Haka ne, wannan gaskiya ne.
Kuma kamar yanda ka ce baka sani ba, amma Muhammadu Sani za ka iya aikata aikin alkhairi a baya a gaba ka tsinci wannan aiki.
Wannan haka yake.
Ko ba haka ba?
Gaskiya ne wannan.
Kuma ka san cewa Muhammadu Sani Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a cikin Alkur'ani mai tsarki izu na uku yana cewa kuluhiya ilayya annahu sama'a nafaru min aljinni.
Wannan gaskiya ne.
Kuma Allah na cewa ma khalaqatul jinni wal insi illa liya'buduna. Allah ya ce ban halicci mutum da aljan ba sai don su mun bauta.
Wannan gaskiya ne.
Muhammadu Sani ni kamar yanda na gaya maka ban shirka ban tsafi ba na duba. Muhammadu Sani abin da zai kauce wa shari'a ko addinin musulunci ba zan gaya maka shi ba in na gaya maka ta kara saurare na.
Wannan haka yake.
Muhammadu Sani ni ba aljini ba ne.
Haka ne.
Ka gane ko?
Haka ne.
Ni ba aljini ba ne domin aljini yakan cuta wa bil adama.
Haka ne.
Ka gane kuma aljini kafiri ne.
Haka ne.
Kuma ni ba aljini ba ne da nake magana da kai kamar yanda na gaya maka.
Haka ne.
Ka yi imani da Allah ai ba ka ganin Allah.
Gaskiya ne wannan.
Kuma ka yi imani da mala'ikunsa ba ka ganinsu. Kuma ka yi imani da akwai rauhanai na addinin musulunci. Kuma ba ka ganinsu domin su rauhani shi musulmi ne. Amma aljini da ka gani kafiri ne ko ba haka ba?
Haka ne.
Ka taɓa magana da rauhani Muhammad Sani?
A'a.
To Allahu Akbar. To Muhammad Sani ni da nake magana da kai ni rauhani ne na addinin musulunci.
Allah sarki.
Ni ba aljini ba ne.
Allah sarki.
Yawwa, kuma na neme ka ne ta wannan hanyar sadaka domin ita tafi kowanne sauƙi domin ne domin ka zama khalifa namu saboda ba dan komai ba. Da mu da kai duka Allah subhanahu wa ta'ala shi yi mu. To Muhammad Sani ka ce inda Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa ni da kai.
Tirkashi ashirin mu na gaba za mu ji matakan mai da Muhammad Sani halifan rauhanai na duniya. Da kuma dardumar da za a bashi wadda za ta kai shi duk inda yake so a duniya har ya zuwa nan ɗaki mana watsa shirye-shirye a Washington DC. Mu kasance lafiya.
An gaida Ibrahim da jama'arsa. To yanzu kuma sai a biyo mu aji abinda sharhin jaridun Arewacin Najeriya kuma ke cewa.
Da jaridar Blueprint za mu fara sharhin jaridun Arewacin Najeriya na wannan mako. A ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar ta Blueprint ɗin dai ta bayyana cewa sojojin Najeriya sun ƙara bankaɗo wasu ƙauyukan 'yan ƙungiyar Boko Haram guda hudu a jihar Borno tare da ceto wasu mutane 400 daga hannunsu. A can gefe guda kuma jaridar ta Blueprint ta ambato mataimakin shugaban ƙasar Najeriya ne Yemi Osinbajo yana cewa kasafin kuɗin bana zai fara amfani a cikin wannan mako. A can cikin jaridar Daily Trust kuwa ta yi babban labarin ta ne da ke nuna cewa rundunar sojin Najeriya ta samu nasarar cafke waɗanda ake zargin suna da hannu wajen kashi General Mamanshuwa da aka yi a garin Maiduguri a cikin shekara ta 2012. Haka zalika jaridar ta Daily Trust ta bada labarin yadda wani jami'in hukumar hana fasa kwauri a Najeriya wato custom ya halaka wasu mutane guda biyu da ake zargin yan fasa kwaurin ne a can jihar Ogun. Jaridar Leadership ta bada labarin cewa shugaban kasar Kamaru Paul Biya ya iso Najeriya a wata ziyarar aiki ta kwanaki biyu da ya fara a Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, bisa gayyatar shugaban kasa Muhammadu Buhari. A can gefe guda kuma jaridar ta Leadership ta ce sama da mutane 11,000 ne suka samu zakkar naira miliyan 27,700 a can jihar Jigawa dake arewacin Najeriya. To ita ma dai jaridar Newsline dake fitowa mako mako ta bugu wani rahoton dake nuna cewa jami'an yan sanda 359 ne aka kashe a lokacin da suke bakin aiki a cikin shekaru biyu da suka gabata a Najeriya. Jaridar People's Daily ta bada labarin cewa wasu yan bindiga sun kashe hakimin Songa Mr. Bala Madaki a ranar Lahadin da ta gabata, al'amarin da ya tayar da hankalin mazauna garin na Songa. A ƙarshe dai da jaridar ta People's Daily za mu kammala, inda ta ambato shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da shugaban majalisar dattawan Najeriya Bukola Saraki sannan da na majalisar wakilai Ahmad Dogara suka nuna alhininsu akan mutuwar walin Sokoto ambasada Hamza Ahmad a ranar Lahadin da ta gabata. Mustafa Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Ga kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyinku da kuke bar mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum, sashen Hausa na murya Amerika mai magana da Dr. Abdullahi mai maganin gargajiya Gulma. Ina so in bada ra'ayina akan ziyarar shugaban ƙasar Kamaru ya kai a Najeriya. Allah ya sa wannan ziyara ta ƙara danƙon zumunci tsakanin shugaban ƙasa Buhari da shi kansa. Kuma ina roƙo ga shi kansa shugaban ƙasa ta Kamaru don Allah su haɗa ƙarfi da ƙarfi domin a ci gaba da fitar waɗannan miyagun iya waɗanda suke kashe al'umma ba zai rafa da nemi. Kuma wannan matakin da suka ɗauka ta ganawa tsakanin su da shugaban ƙasa Buhari, wallahi wannan abu ne mai kyau. Kuma Allah ya sa wannan ziyara ta ƙara haɗa danƙon zumunci tsakanin Najeriya da Kamaru domin a jinta dukkan wata ɓaraka da ke tsakanin su. Tsakanin su da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kuma mu ne masu fatan alheri da fatan Allah Ubangiji ya nufi shi a gidansa lafiya a Kamaru. Shi kuma shugaban ƙasa Buhari, Allah ya ƙara ba su ƴan Najeriya kuma Allah ya ƙara masa lafiya. Na gode sashen Hausa na murya Amerika.
Assalamu alaikum gidan rediyo na muryar Amurka. Sunana Jambo Barau daga tsohuwar Katsuwa a garin Fatakwalo. A yau ina so na yi tattauna na jinjina da mai girma gwamna Alhaji Ibrahim Gaida a bisa kokari da muka ya fara yi a gyaran hanyar Fatakwalo zuwa Bilimari zuwa Gashuwa. Wannan hanya gaskiya ta takura mutane, ta shiga a rayuwar mutane, amma mun ga an fara gyaranta, wannan abin alheri ne, wannan abin ayaba ne. Da wannan dama nake kokari ne amfani da wannan dama na yi kira ga mai girma gwamna mu ma al'ummar garin Fatakwalo a bisa hali da muka shiga na toshe mana babbar hanya. Duk hanyoyinmu na garin Fatakwalo sun lalace, suna buƙatar gyara. Don haka mai girma gwamna a taimaka a wannan kasafi da za a yi, a sa mana gyaran garinmu na Fatakwalo, saboda damina in ta zo al'amarin ba zai mana kyau ba. Da fatan mai girma gwamna zai ji wannan shawara, Allah kuma ya ba ka ikon ci gaba da kokari da aiki.
To bari kuma mu rufe shirin da takaitattun labaran duniya.
Shugaban jam'iyyar Republican Reince Priebus ya kira Donald Trump dan takarar shugabancin Amurka na jam'iyyar mai jiran gado bayan da Trump din ya lashe zaben fidda gwani da aka yi a jihar Indiana jiya Talata. Trump ya samu kashi 53 cikin 100 na ƙuri'u da aka kada. Senator Ted Cruz ya samu kashi 37, sai kuma gwamnan jihar Ohio John Kasich wanda ya samu kashi 7 cikin 100. Amurka da kawayenta dama suna tsammanin irin farmakin nan da mayakan sa kai na ISIS suka kaddamar jiya Talata a arewacin Iraki suka wargaza kan mayakan Kurdawa da ake kira Peshmerga na wani dan gajeren lokaci a lamari da ya janyo mutuwar sojan Amurka na musamman daya.
To a gaishe ka da kuma wannan takaitattun labaran shirin namu ya kammala sai an jima za a ji abokan aiki da la'asar da wani sabon shirin. A madadin Sahabu Imam Aliyu da ya taya ni gabatarwa da Chibahiro da Edone da ya hada mana sauti ya kuma bada umarni sai injiniyan mu Neo Zubair. Ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya.